daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a barkanku da wannan lokaci shirin matasa ne na yau da gobe yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25-31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio a amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. Za kuma iya bin mu kai tsaye a shafin mu na Facebook Live a yanzu haka ko kuma a fada yanar gizon mu a voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bagaje, Safinatu Sadu Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad.
Masu sauraro, a yau Alhamis 26 ga watan Janairun shekarar 2017, za mu yi magana ne akan harkar lafiya kamar yadda aka saba duk ranar Alhamis.
Inda yau za mu tabo maganar yadda yunwa ke haifar wa yara 'yan gudun hijira cututtuka suna mutuwa a arewa maso gabashin Najeriya.
Idan ka je Munguno labarin iri ɗaya ne, idan ka je Biu labarin iri ɗaya ne, idan ka je Dikwa, idan ka je Kanduga, ka je Chibok, ka je Askira, dukkan labarin kusan iri guda ne. Idan ka je mutanenmu da suke nahiyar Niger da Boso da Tifa, mutanen Mobar da mutanen Malofotori da suka ketare su ma haka ne. Idan ka je wurin Gwaza, wuraren da mutanen da suke cikin Gwaza da Fulka da kuma mutanen da suke ketare zuwa Kamerun su ma dukkan labarin iri guda ne.
To bayan tattaunawa da Grema Terab, zamu kuma waiwayi likitar yara wato Hafsat Rufai Ahmad wadda take daga asibitin koyarwa ta na Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria don jin yadda wannan al'amari zai iya shafar yara da kuma lafiyarsu.
Sannan kuma akwai amsoshin ku akan tambayar da muka muku a shafin mu na Facebook da Twitter. Duk yana nan tafi.
Tambayar da muka yi muku a shafin na Facebook da Twitter ita ce, rahotanni na nuna cewa kananan yara daga cikin 'ya'yan gudun hijirar arewa maso gabashin Najeriya suna fama da matsalar rashin abinci mai gina jiki wanda hakan yake sanadiyar mutuwar su. A ganin ku, ta yaya za a taimaka wa waɗannan yara don ceto rayuwarsu?
Sakon farko daga Maryam Abubakar Kawu Girgir da Abubakar Ibrahim Kawu Girgir suka ce assalamu alaikum filin yau da gobe. To hakikanin gaskiya ba za ka tausaya wa yara 'yan gudun hijira ba sai ka zo ka ga halin da suke ciki, kuma gaskiya suna buƙatar taimakon al'umma kuma taimakon gaggawa, musamman ma abinci mai gina jiki da barguna da maganin sanyi da kuma yawan aika musu maganin tamowa akai-akai. Kuma wannan ba aiki da sai gwamnati ba, har da masu kuɗi da ma mu kanmu. A ƙarshe, ya Allah ka ƙara kawo mana cikakken zaman lafiya domin kowa ya koma muhallinsu. Amin summa amin.
Sai Garba na hali kan ba yace hakika kananan yara 'yan gudun hijira na buƙatar taimako na manyan ƙungiyoyi na duniya tare da taimakon manyan masu kuɗi irin su Dangote, sannan gwamnatin tarayya ta bude asibiti na musamman ga yara 'yan gudun hijira domin kulawa da su.
Sai Sa'idu Gagiyo Katamma ya ce yau da gobe ikon Allah tabbas yara ƙanana na fuskantar barazanar yunwa. Hanyoyin da za a bi wajen ceto su daga barazanar mutuwa sakamakon yunwa a wajen 'yan gudun hijira shine gwamnati da masu hannu da shuni su taimakawa iyayen yara da kayan more rayuwa da masu gina jiki da kyautata mahallansu da samar musu da asibitoci a duk inda suke don kula da lafiyarsu. Matukar gwamnati ta yi haka, to zai kawo ƙarshen yawan mutuwar da yara ƙanana ke yi a wajen 'yan gudun hijira.
Sai Bilyamin Ma'azu 'yan mama yace yau da gobe babu shakka wannan batu da susurai yake, amma irin wannan marar da ake ciki sai kaji kullun ana labarin wasu masu karancin albarka na karkatar da tallafin da ake turawa zuwa yankunan. Ina kira ga masu hannu da shuni dukkanin waɗanda Allah ya hore ma kuma yaje yana da ra'ayin taimakawa, to ya daure dan a samu nasarar ceto rayukan waɗannan bayan Allah. Ka bayar da kalilan, Allah zai maye maka gurbin sa da kasiran. Allah ya sa mu dace.
Sai Dauda Umar Januhu, Allah ya sa na faɗi sunan daidai, yace hakika yau da gobe Hausawa dai sun ce yaro na kowa ne. Ya kamata gwamnatin jihar Borno ta taimaki kananan yara da jirkicin Boko Haram yayin sanadiyar raba su da mahallansu da allurar rigakafi da kuma magunguna. Dan taka ne kawai za a magance yawan mace-macen kananan yara da ke sansanin ƴan gudun hijira da ke arewa maso gabashin Najeriya. Da fatan gwamnati za ta duba wannan babban kalubale.
Sai Khalid Hassan yace assalamu yau da gobe. Ni dai a gani na yadda ake ware makudan kudade game da abincin ƴan gudun hijira, ya kamata a ce hakan ake yi ta bangaren lafiyar su, musamman yaran su kanana waɗanda suke buƙatar hakan. Kuma ya kamata a ce ana samun mutane masu tsoron Allah da kuma tausayi, sannan a dora su akan irin wannan aiki, ba waɗanda su ma kansu kuraye bane mahanda ma marasa tausayi.
Sai Abdulsalam mai walda Danbam yace salamu yau da gobe shirin matasa. Hakika rashin abinci yana cigaba da kassara yaran ƴan gudun hijira da ke arewa maso gabashin Najeriya, kuma gaskiya ba sa samun taimako yanda ya kamata. A hakikanin gaskiya gwamnati ne ya kamata a ce ta dauki nauyin waɗannan ƴan gudun hijira da ma ƴaƴansu. To amma a ƙasar mu Najeriya abin ya gagara attajiran cikin mu, kuma ba sa iya taimakawa. Mu kuma talakawan muna son taimako, amma babu kudin taimakawa. Yau da gobe shirin matasa, tashi lafiya.
Sai Murtala Ibrahim Zangon Daura yace yau da gobe ya kamata likitocin sa kai da na gwamnati su rika ziyartar sansanin ƴan gudun hijira akai-akai domin duba lafiyar kowane yaro, da nufin baiwa kowane yaro maganin da ya dace da cutar da yake dauke da ita, da kuma killace masu dauke da cututtuka domin rigakafi yafi magani.
Sai Ahmad Suleiman Bajoga yace assalamu alaikum. Yau da gobe hakika yara ƴan gudun hijira na buƙatar taimako ga mawadatan mu. Gani yadda dubban yara ne tare da iyayensu ke mutuwa sanadiyar yunwa, wani abun bakin ciki kuma shine in an samu taimako maimakon ya isa gare su, amma sai a karkata shi ta wasu hanya. Kasar mu Najeriya Allah ya wadata da masu arziki, amma ina taimakon yana wuya. Ya Allah ka taimaki mai taimako.
Sai Shamsu Abubakar yace salam yau da gobe. Na farko dai magance matsalar rashin abinci mai gina jiki ga yaran ƴan gudun hijira wajibi ne. Duk ƴan Najeriya wanda Allah ya horewa da abun hannu su kawo gudunmuwar su, ba wai a zuba wa gwamnati kadai ido ba. Gwamnati tana iyaka bakin kokarinta, amma gwamnati kadai ba za ta iya ba, domin gwamnati nauyi yayi mata yawa. In dambu yayi yawa baya jin mai. Saboda haka wannan aiki na kowa ne. Matukar ana so a ga an ceto waɗannan yara daga fadawa tarkon mutuwa.
Sai Mustafa Ali Unguru yace kwarai a wannan hali da ƙasa take ciki, ba yara ba, hatta manya na neman agajin gaggawa domin gudun fadawa cikin wani hali. Allah ya kiyaye.
Sai ɗan dakan das yace yau da gobe dole kananan yara ƴaƴan ƴan gudun hijira a arewa maso gabashin Najeriya su samu kansu cikin halin kakanin kayi da halin yunwa, domin jama'ar da alhakin kulawa da su ya rataya akan wuyansu sun bige da karkatar da duk wani abu da aka ware domin waɗannan yara zuwa aljihunansu, domin hatta kawar da ciyawa wanda ke filin da aka kebe domin tsugurna da waɗannan ƴan gudun hijira, sai da aka samu waɗanda suka sa son zuciya suka yi gaban kansu da kudaden kwangilan.
To idan kuma muka leka shafin mu na Twitter @Hafiz Balarabe yace hakika ya kamata kungiyoyin sa kai su ƙara hada ƙarfi da ƙarfe domin ganin yara kanana ƴan gudun hijira sun samu lafiyar jiki.
Sai Al-Mustafa Lawal B yace wannan mai sauki ne idan har za a miƙa kudaden da ake bayarwa hannun mutane na gari.
Sai daga ƙarshe @Ibn Abdullah BJD yace halin da yara ƴan gudun hijira ke ciki abin tausayawa ne. Yaushe ma suka samu wadataccen abinci har da lafiya zai ishe su? To mun gode, a ci gaba da turo mana da sakonni. To Usman ya nemo tsohon shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Borno don tattaunawa da shi game da wannan lamari na mutuwar yara sakamakon rashin abinci mai gina jiki a sansanin ƴan gudun hijira.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
To da wa muke magana?
A sunana Grema Tera, tsohon shugaban aikin agaji na gaggawa na jihar Borno a arewacin maso gabas Najeriya.
Yara suna ta mutuwa aka ce a Borno, musamman ƴan IDP, maganar malnutrition, wato irin abin da a Hausance muke cewa tamowa, wato abinci mai gina jiki da bai ishe yara ba yake tazo musu cututtuka. Me ka sani akan wannan al'amari?
Wallahi abin yana da ban mamaki sosai, saboda ba yau ba bajiya ba, kusan shekara ɗaya ana ta fama da wannan kalubale na yunwa da cututtuka da wahalhalu da talauci da ke fama da ƴan gudun hijira a sassane da aka kebe su da kuma inda suka samu suka ajiye kawunansu a masugunansu. Wayannan abubuwa ne wanda ya ciwa kowa tuwo a cikin kwariya a Maiduguri da jihar Borno mabaki daya da arewacin Maso gabas da kasan mabaki daya, kai hatta kungiyoyin duniya mabaki daya. Daga jiya muna gani a mujallar New York Times sun ce kusan ma kowane yaro ma da shekara biyar zuwa kasa ma mutuwa ma ake kowane wayewan garin Allah a sassane ƴan gudun hijira. Kaga kungiyoyin agaji na duniya kullum suna jin hankalin duniya da gwamnatoci cewa idan baba da mataki ba za a rasa rayuka na yara kanana da mata sakamakon rashin abinci gina jikinsu zuwa ga mutuwa mutum 250,000 ko mutum 300,000 kullum ana kira da babban murya domin a dau mataki. Idan ko ba dau mataki ba za a rasa rayuka a cikin sassane ƴan gudun hijira. Wuraren da aka kebe su misali a kaman kayyuka inda aka kwato a hannun ƴan Boko Haram, wurare kaman banki, ana da ƴan gudun hijira kusan mutum 19. Kaga babu wani mataki da gwamnati ta dauka kakkwara domin a ga an shawo kan wannan abin. Kungiyoyin agajin duniya ne suke rike da su. Idan ka je Gamborungala har ila yau su da kansu mutane ne sun koma garin su, amma babu wani tallafi na gaskiya domin a ga an gina da rayuwar dan adam da jikin su. Mun koma wuraren Kala Balke inda kwanaki bam ta fada a kansu ta kashe kusan rai 200 da wani abu. Mutanen kungiyan agaji ne na duniya suke basu abinci suke basu ci da sha a yayin da bam ta same su na kuskure bisa ga wanda sojojin sama na Najeriya suka jefa musu. To idan ka je Monguno labarin iri ɗaya ne, idan ka je Biu labarin iri ɗaya ne, idan ka je Dikwa, idan ka je Kanduga, ka je Chibok, ka je Askira, dukkan labarin kusan iri guda ne. Idan ka je mutanen mu da suke nahiyar Niger da Boso da Difa, mutanen Mobar da mutanen Malofotori da suka ketare su ma haka ne. Idan ka je wurin Gwaza, wuraren da mutanen da suke cikin Gwaza da Fulka da kuma mutanen da suke ketare zuwa Cameroon su ma dukkan labarin iri guda ne. Ya kamata gwamnati ta dau mataki akan mutanen da suke mutuwa a cikin wannan sassanin gudun hijira. Abin ya wuce gona da iri, ya wuce lissafi. Tun kana kirgawa an kasa kirgawa. Tun za mu iya tunawa wannan abin an samu iri wannan mace-macen ne a sassanin ƴan gudun hijira a watan June da ya wuce na shekaran baya da ya wuce 2016, yayin da mutanen kungiyar MSF suka ce garin Bama suka tarar da sabon kaburruka 1,200 na mutanen da suka mutu sakamakon yunwa da cututtuka. Wayannan mutanen kusan cikin kwana biyu ne suka mutu gaba daya. To tun a lokacin aka fara wannan fafatuka na yara da kanana da suke mutu sakamakon yunwa, sakamakon kwashako, sai kana ganin mutane irin wanda hakarkarin su na bayyana a cikin fatan jikinsu, gansu yana zama babba daban da jikinsu. To wannan abin da muna gani a Somalia da su Rwanda da su Ethiopia ba mu taba ganin shi a wannan bangaren duniya ba, amma yanzu wannan ita ce labarin da yake fitowa a sassanin ƴan gudun hijira a kowane wayewan garin Allah. Wannan abu idan ba dau mataki ba gaskiya ba karamin rayuka za a rasa ba, kuma ba karamin la'ani zai yi wa lafiyar mutanen ƴan gudun hijiran ba.
Malam Tirab, wannan abun wai na rashin abincin nan daga ina wai matsalar take ne? Ya aka yi wasu samu abincin da za su ci bane? Akwai ayyukan ceto ko kuma ayyukan agaji sama da kungiyoyi masu zaman kansu kenan sama da 160 a cikin Borno. Ga gwamnati ya aka yi yara suke mutuwa haka ne?
Wallahi tallahi abun fa akwai mamaki sosai. Ai ban da kungiyoyin agaji ma ai akwai kungiyoyin gwamnatoci na kasar Najeriya. Akwai kungiyoyin aikin agaji na gaggawa na kasa wanda ake ce mata NEMA. Ita ma tana kawo magadan kayan abinci da ababe na tallafi. Akwai ma'aikata kuma wanda ake ce mata National Commission on Refugees and Displacement, shi ma na ma'aikata ne na gwamnatin tarayya. Ita ma tana kawo kaya da kudade. Akwai kuma committee na shugaban kasa wanda ya nada musamman na arewacin Maso Gabas wanda ake ce mata Presidential Committee on Northeast, su ma kudade da yawa suke shigarwa arewacin Maso Gabas musamman jihar Borno. Akwai kuma kungiya na Victim Support Fund wanda tsohon shugaban kasa kafin ya bar kan mulki aka tara kuɗi magadin kuɗi kusan biliyan 28 yayin da aka bawa karkashin shugabancin TY Danjuma domin a tallafa mutanen da bala'i da tarzoma ya shafe su musamman ma arewacin Maso Gabas. To akwai kuma jihohi wanda ake tallafa mutane ta hannun SEMA, ma'aikatan agaji na gaggawa na jiha kenan. Akwai kuma kananan hukumomi. Waɗannan dukkanin ma'aikata ne na gwamnatin tarayya ko na gwamnatin jiha ko na gwamnatin karamar hukuma.
banda kungiyoyin agaji kusan 160 da kirga da farko su ma wa'annan suna kawo magadan kudade amma bai iya kashe yunwan ƴan gudun hijiran mu na kwana daya a cikin sassane ƴan gudun hijira ba
ka taba rike wannan wata hukuma da ta shafi gwamnati wanda suke ba da tallafi ko kuma agajin gaggawa a jihar Borno barin tambaye ka tsakanin da Allah a matsayin wanda ya san menene sirrin irin wa'annan wuraren akwai cuwa-cuwa ne
ai babban ma abin da yanzu yake faruwa da nake baka labari ai an samu an kama ganau ba jiyau ba an kama ana sace kayan abincin ƴan gudun hijira kayan nan wasu lokaci idan sun boro inda aka turo su yayin da sun kusa wuraren ƴan sasanni ƴan gudun hijira ko inda za a kaiwa mutane a bara tallafi sai sun an juye su a cikin wasu jakunkuna an juye su a cikin buhun dangote an juye su a cikin buhun da za a kai kasuwa a kai shaguna ana sayarwa an kama shugaban kasa ya ci a yi bincike har yanzu ba fito da wani rahoto ba kuma an tarar kungiya na haƙƙin bil adama na duniya Human Rights Watch ya ce an gano cewa ana fiyade da ƴaƴa mata a sasanni ƴan gudun hijira ko ana lalata ana fasikanci da mata domin a ba su kayan abinci ana razana mata idan ba ya fiyade da su ba a ba su kayan abinci ba kungiyar haƙƙin bil adama na duniya ta cire wannan rahoto shugaban kasa ya ce a yi bincike ita ma har yanzu ba a fitar da wannan rahoton ba an kama wasu mutane kwanaki wai kansiloli ne na karamar hukumar mafa sun sace kusan buhu 300 an kama su kwanaki an kama ana amma zai gan bayan kwana biyu an sake su babu wani mataki da ake daukawa an sha kamawa sai a sake kuma wayannan mutanen idan an kawo musu kayan abinci bare yu ka rike ƴan gudun hijira kamar furzuna ka ajiye su ba sa sana'an komai yau shekara biyu ba muke cewa wasu ƴan gudun hijira suke cikin sasanni ƴan gudun hijiran nan babu noma babu jari babu sana'a ana ba su kayan abinci saban shinkafa ko kuwa saban gero ko saban masara babu kayan miya babu ice da za su dafa wannan abincin babu gawayi da za su dafa wannan abincin to kai mamaki mutumin da yunwa ya shiga cikin shi ka zo ka bashi saban masara ka zo ka bashi kwayan shinkafa ka bashi gero to da me zai ci ina sinadari ina kayan miya kuma wannan abincin da ake bayarwa dan karamar buhu wanda ake ce mata 25 kg kilo 25 rabin buhu za a ba mutum kusan 10 a ce ku ci ma kusan ma wata daya da kwanaki kafin zabe duk wani ƴan gudun hijira duk wani kungiyar sasanni ƴan gudun hijira ƴan siyasa suna tahowa domin a zo a ci yakin neman zabe shanu ne kaza ne kwai ne babu abin da ba a kawowa ƴan gudun hijira domin a ga an samu ra'ayinsu ta bangaren kuri'a da jam'iyyar adawa na lokacin da kuma jam'iyya wanda ke ci akan gwamnati dukkanin sun mayar da kungiyoyin sasanni ƴan gudun hijira ƴan lele suna ta lallaba su suna ta lallasan su duk abin da sun nema da ba su nema ba
a lokacin ba ta muwa a cikin
maka ai game da na gaya maka wannan abin ta fara ne lokacin da MSF ta je ba ma a watan June shekaran baya da ya wuce aka fara samun wa'annan rigingimun a sasanni ƴan gudun hijira
to mun gode sosai a tare Brema sai Allah ya kai mu lokaci za mu sake lalubo kan Allah ya da mun gode da kai
amin masha Allah muna gode
muji tsoron ubangijin mu in mun yi komai yana ganin mu mu yi roƙon shi hada kan mu shi kawo sauki shi hada kan mu cigaban rayuwa shi bamu shi gwani ne masani ne addu'a gun shi sai mu kara jalla samu yi zama na lafiya
yanzu muna tare kai tsaye ta waya da likitar yara Hafsat Rufai Ahmed daga asibitin koyarwa na jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria a Najeriya
salamu alaikum likita
salamu alaikum
barka da warhaka an yi ni lafiya
barka da shigowa
yawa
sannu
to kin daji yara ƴan gudun hijira wanda suke kanana ƴan ƙasa da shekara 5 musamman a sansanonin ƴan gudun hijira dake arewa maso gabashin Najeriya suna cikin halin la ilaha illallah inda yunwa ke kashe wasunsu saboda rashin abinci mai gina jiki da farko abin da yasa muka kawo ki shine shin menene amfanin abinci mai gina jiki a jikin yaro ne
to amfanin abinci ka kawo ka ƙara mai gina jiki suna da yawa saboda shi abinci na farko ya tabbatar da cewa an rayu tunda in ba abinci ba rayuwa to bayan ga rayuwa ita kanta ga yaro musamman karami abinci zai sa shi ya girma gaɓuɓuwan shi da suke kaga za su girma haka ne zai tafi to bayan wannan girma na jiki da za a gani akwai kuma yana da muhimmanci in an ce gina jiki banda girman da za a gani na gabobi akwai kuma tabbatar da aikin gabobin nan saboda in gabobin ga su amma kuma idan ba abinci mai gina jiki da zai tabbatar da aikin su to kaga ya zama ba mai gina jiki ba kenan to shi abinci kaga zai tabbatar an rayu na farko sannan kuma ya tabbatar da girman jiki din wanda ake gani sannan kuma ya tabbatar da ayyukan gabobin da suka girma din misali kaga kamar ido za a ga kamar ido ai an riga an halicce shi gashi dai yadda yake gashi ana ganin shi kuru-kuru to idan ba sinadari na cikin abincin da ya kamata ya tabbatar da aikin ido din kamar misali vitamin A to ga idan kana gani amma kuma ba zai amfani ba ba zai gani ba to a takaice shine za a ce abincin mai gina jiki
to likita me bambancin yunwa da halin rashin abincin gina jiki wato malnutrition da kake cewa akwai bambanci ai ko
to shi malnutrition ya kasu gida-gida ne akwai malnutrition wanda yake ba abincin gabaki daya to akwai kuma malnutrition wanda yake kamar ana cin shi silent malnutrition ga abincin dai akwai shi to amma ba mai gina jikin ba to shi za ka ga wasu sinadarai ne waɗanda babu sinadarai ne kamar vitamin A da ne amfani misali da shi kamar zinc to su waɗannan ana kamar suna nan a ƙasa su ne masu tabbatar da gudanar ayyukan jiki su ne irin su vitamins da su minerals to har ila yau kuma akwai malnutrition wanda yake shi ba na rashi din bane shi na abincin yayi yawa ne shi ne irin su obesity to mu yanzu muna nan muna magana ne akan shi malnutrition din na rashin abinci akwai na rashin abinci kwata-kwata akwai kuma na abincin akwai shi amma bai wadata ba akwai kuma abincin ya wadata amma ba yadda ya kamata a ce sun kasance nau'i na abincin da ya kamata ya tabbatar da lafiya ga baki ɗaya cikakken lafiya ba
to akwai wata ko kuma in ce wani bincike da Maryam nan ta zakulo mana ɗazu yawanci akwai rahoton da Dr. Suzawad Boda suka taɓa bayarwa ƙungiyar nan ta likitoci masu ayyukan sa kai wanda suka yi magana a kai cewa Maryam ba muhimmi
ɗan
shekara biyar ne suka ce basu ba a kawo su asibiti ba a ganin su a kuma santa da ake ba su abinci dalilin duk sun mutu saboda sakamakon to ciwuka to ciwukan da suka ja hankali na har ne tunanin mu samu ki kenan an ce irin bakon dauro ne da irin gudawa da pneumonia da malaria
rashin abinci mai gina jiki yana kara tsananta irin cututtukan
nan
to zaki ya alakanta mana mu isa rashin cin abinci zai taso wa'innan ciwuka tunda ciwo daban ayyuwa daban muke gani mu
tabbas haka ne shi waɗannan ciwuka da kuka faɗa irin su bakon dauro su zawo da amai ciwuka ne waɗanda kamar infections ne sukan kawo su to amma idan kamar yaro misali ya kamu da zawo da amai din nan ya tsananta to kaga ba abin da zai ci da zai tsaya a cikin shi to kenan kaga bai samu abincin da ya kamata ba to in dama can yana da lafiya sai ya shiga cikin wannan zawo da amai din to kaga tunda ba abin da zai ce tsaya mashi zai amayar da shi ko ya kasayar da shi kaga kenan jiki zai shiga amfani da abubuwan da aka aje a jiki ya amfani da su don a samu karfi a samu rayuwa ta ci gaba to in wannan zawo da amai ya tsananta ya ci gaba kaga kenan malnutrition zai shigo cutar yunwa zai shiga kenan to kamar shi kanshi shi ma bakon dauro kaga ciwo ne wanda infection ne viruses ke kawo shi amma yaro wanda yake da ciwon bakon dauro kaga shi ma zai yi zawo akwai zazzabi akwai tari to kaga shi duka waɗannan suna taimakawa tunda ba zai ci wani abu ya tsaya mashi ba kaga zai zawatar da shi result din da yake da shi a jikin shi zai amfani da shi to kaga by the time ya warke daga wannan cutar measles din bakon dauro kenan to sai fa ya dawo ya mai da jiki kafin kuma ya fara ya ci gaba da inda ya tsaya a da idan aka samu waɗannan cututtuka ɗin kuma aka zo ba a yi sa'a ba suka ɗan tsananta ko kuma lokacin da ya kamata su warke ba su warke ba kaga a wannan tsakanin ba cin abinci sai amfani da zaɓin da ke ciki jiki to in aka samu kuma matsala cewa iyalin ba su da abincin da ya wadata ko mai gina jikin, to kaga kenan malnutrition zai ci gaba a wannan yaron maimakon ya maida jikin shi. To alaka ce ta kut da kut tsakanin shi waɗannan infections din da shi malnutrition. To shi kan shi kuma malnutrition din, in yaro yana da malnutrition sai ya zo kuma ya samu da ciwon bakon dauro, to shi wannan malnutrition din ya zama a background kenan, zai ta'azzara ita wancan cutar bakon dauro din. Sannan kuma kaga garkuwar jikin shi in yana da ciwon malnutrition, garkuwar jikin shi ta ragu kwarai. So ba zai iya, garkuwar jikin shi ba za ta iya tinkarar shi wannan ciwon measles din ba a samu ya warke a kan lokaci. To kaga kenan wanda yake da malnutrition, in wannan cututtuka suka kama shi zaka ga ya dade bai samu ya warke ba. Sannan kuma shi cututtuka in ya kamu da su za su ta'azzara malnutrition din da yake da shi. Shi kuma cututtuka in ya kamu da shi ko da bai da malnutrition, ya kamu da waɗannan cututtukan, to cututtukan saboda su kansu su ma suna taimakawa wurin rage garkuwar jikin yaron, zai sa malnutrition shi kuma ya sakin a ciki.
To likita, kafin mu je ga tambayar gaba saboda yawanin lokaci, wannan abinci da ake magana mai gina jiki, kin san yawancin mutanen mu aka magana abinci mai gina jiki, abin da ke fara zuwa mana shine tsadar farashin abincin. Shin akwai yanda za a yi gwamnati da ko kuma mu mutane ko kuma su iyayen waɗannan yaran su iya ciyar da yaran su da abinci mai gina jiki da dan kuɗi kaɗan, ko kuma gwamnati ciyar da al'umma da dan kuɗi kaɗan? Wani irin abinci ne za a iya samu a misali masu sauki a irin namu ƙasashen?
To a namu ƙasashen akwai su, sai dai matsalar shi ne wurin aikata su ko wurin sarrafa su. Kaga muna da kayan wake iri-iri, launi iri-iri da za a iya amfani da su. Muna da waken suya, ga shi nan ya wadata a tare da mu. Muna da wake na gargajiya, farin wake. To shi ma duk suna da amfani. Kaga alayyahu, muna da alayyahu a wurarenmu. Muna da su irin su yakuwa ɗin nan. Muna da su zogala. To duk waɗannan abinciccika ne masu gina jiki waɗanda ya kamata a amfani da su, kuma aka amfani da su za a samu abin da ya kamata. To wani sa'i wurin dafa su ɗin ne da kuma yanayin bada su ɗin, to shi ne yakan kawo matsala. Kaga su manja duk gasu nan dai akwai su, alhamdulillahi waɗannan. To waken soya musamman ga yara, kaga gyaɗa muna da ita, kaga irin su riɗi. Duk waɗannan abinciccika ne waɗanda za a iya haɗa su a cikin abincin da za a ba yaro. Kaga muna dai da masara, muna da dawa, muna da gero. To ya kamata a ce abincin an har haɗa su da su waɗannan irin su, an cakuɗe su da irin su wake ɗin, irin su gyaɗa ɗin, irin su riɗi da ɗan manja ko shi man gyaɗa ɗin. To in aka haɗa haka, aka samu kuma ɗan ganye, ɗan zogala daga lokaci zuwa lokaci, ɗan alayyahu yakuwa daga lokaci zuwa lokaci, duk za su taimaka. To wani kawai za ka ga irin waɗannan 'yan ƙananan abubuwa su alayyahu,
likita
za a iya ma shuka su a gida da za a iya yin amfani da su.
To likita, kaman wane alamu ne za a gane cewa kamar yaron da zai kamu da wannan abin
to wani ko kamar yadda suke cewa kwashen ko
malnutrition din, eh to wani alamu ne za a gane cewa yaro ya kamu da shi?
Alamu ta kai
to ba ma ta kai ta saboda lokaci,
yaro ya bushe ya karmace yawa. To baya ga bushewa kuma yaro yana iya kumburi, kafafuwa su kumbura. Na kuma ka ga jiki ba jini. Sannan za ka ga in ka kalli gashin shi, za ka ga gashin shi ne kuma ka gan shi baki mai laushi mai kyau, sai ka ga yayi jaja-jaja brown haka. Kuma kana ɗan taɓa shi ka ɗan tizga shi, haka za ka iya nan da nan ka iya cizge shi gaba ɗaya. Za ka ga fatan shi duk ta yi kaushi, wani sa'i kuma za ka ga fatan ma ta kamu da infection ya kamata. Za ka ga tana ruwa, ta tsatsage haka. Irin nan ta yi baki, can ta yi brown da sauransu. Yawa, to baya ga nan kuma za ka ga yaron daga lokaci zuwa lokaci za ka ga ya kamu da zawo hakan nan. Sannan za ka ga kuraje kuma a bakin shi, idan shi ma za ka ga yadda za ka ga idan yaro yana haske, yana ƙyalli mai kyau haka. In sha ka za ka ga idan shi dusu hakan nan. To waɗannan kaɗan ne daga cikin alamomin da za a gani a ce yaro ya kamu da ciwon.
To muna godiya sosai Dr. Afsat Rufai Ahmad daga asibitin Kura na Ibi Zaria, mun gode sosai da kika samu damar magana da mu. To kun ji fa dalla-dalla bayani masu sauraro da mu kan muna.
Haka wato ko mutum ma duk da wadata abinci yana iya fadawa cikin halin rashin abincin nan gidan.
To Allah ya sa duk wanda aka yi wannan abin domin su da bangaren gwamnati da bangaren mutanen gari Allah ya sa dukan mun ji gaba daya.
Amin amin. Masu sauraro kuna iya lalubar mu ta shafin mu na voahausa.com dan jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata.
Ko a cigaba da bibiyar shafukan mu kamar Facebook da Twitter a kowane lokaci.
To duka-duka anan shirin namu na yau da gobe ya kammala sai kuma Allah ya kai min za a madadin.
Maryam Bashir Bugaji.
Safinatu Sada Sodangi.
Julie Mrs. Gresham ita ce wadda ta bada umarnin shirin tare da taimakon Saida Hamdan sai engineer mu ne Ocean Ibrahim Jarmai shine ya hada mu da ku a shafin Facebook Live muke cewa mu zama lafiya sunana Usman Ahmad Kabara daga nan murya Amurka
muryar Amurka yau ta tantance dai bincike ta zaro zance ba ruwanta a yau da madalaci yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bare ni